sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 21 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da maida martani akan kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da tafiyar da harkokin gwamnatinsa, inda ya ce dukkan bukatun gwamnatinsa a miƙa su ga shugaban ma'aikatar fadarsa. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu mazaunan jihar Legas da suka bayyana ra'ayoyinsu game da naɗin sabbin ministocin a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin yaya kuke ganin yadda shugaba Muhammadu Buhari ya rarrabawa ministocinsa ma'aikatan da za su yi aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Liberia George Weah ya fitar da wani shirin rage tsawon wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnati. Karkashin shirin, shugaban kasa da 'yan majalisun wakilai za su yi wa'adin shekaru 5-5 maimakon shekaru 6 da ake, yayin da 'yan majalisun dattawa za su yi wa'adin shekaru 7 maimakon shekaru 9. Dalilin wannan sauyi kuwa, a cewar sakataren labarin shugaban kasa Smith Tobey, shi ne domin a ƙara wa zaɓaɓɓun jami'ai ƙaimi su fara yi wa mutane aiki daga ranar da aka zaɓe su, maimakon su yi ajiye aiki har sai wa'adinsu ya kusa ƙarewa. Wasu 'yan majalisu sun yi maraba da wannan shawara a wani taro da suka yi da shugaban ƙasa Weah a ƙarshen makon da ya gabata, lokacin da ya gabatar da shirin da yake so ya zama doka. Ya ƙaddamar da ƙudurin doka har 25, ɗaya daga cikinsu shi ne na neman a barin 'yan ƙasar Liberia su iya zama 'yan wasu ƙasashe. Masana na gargaɗin cewa mayar da hankali akan wasu da ake zargin suna da alaƙa da mayaƙa masu tsoron ra'ayi na kawo tsaiko a yankunan da ake na tunkarar 'yan ta'adda a Mozambique da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yankunan sun yi ikirarin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar ISIS domin su ƙara wa kansu suna, amma ƙungiyoyin suna gudanar da ayyukansu da kansu, a cewar masana da suka yi nazarin lamarin a yankunan. Ranar 18 ga watan Afrilu, aka kai wani hari da aka kai wani sansanin soji da ke kusa da iyakar Congo da Uganda, ya kashe tare da raunata sojojin Congo masu yawa. Wannan shine harin farko da aka daura alhakinsa akan kungiyar Wulayat ta Afrika ta Tsakiya, wadda a baya aka fi sani da Allied Democratic Force, kungiyar da ta yi mubaya'a da kungiyar ISIS. To, labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yarda da cewa ya soke ziyarar da zai kai kasar Denmark saboda Prime Minister kasar ta yi magana maras daɗi akan shawarar da ya bayar na cewa Amurka tana son ta sayi tsibirin Greenland daga kasar ta. Ina tunanin maganar da ta yi ba ta da daɗi, hanyar da ta bugo jan kushe ni kuma ta kushe Amurka ne, Trump ya faɗa manema labarai a yau Laraba. Da safiyar yau Laraban ne Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta ce ta yi nadama tare da mamaki da Trump ya soke ziyarar da zai kai kan batun cewa zai sayi Greenland, yankin da ke da muhimmanci da ma'adanai wanda yake wani bangare ne na Denmark. Daga ƙarshe an rantsar da babban jami'in sojan ƙasar Sudan a matsayin shugaban majalisar mulkin soji da farar hula, wanda zai gudanar da harkokin ƙasar har sai an gudanar da zaɓe. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Suna ya bayar da rahoton cewa Janar Abdul Fattah Al-Burhan ya yi rantsuwar kama aiki a yau Laraba kafin daga baya kuma aka rantsar da sauran jami'an sabuwar majalisa mai mambobi 11. Ana sa ran rantsar da Prime Minister Abdul Hamdok a matsayin sabon Prime Minister. Majalisar mulki ta Burhan da Burhan ya jagoranta ta kwace mulki a watan Afrilu bayan da ta hamba da dadin shugaban kasa Omar Al-Bashir biyu bayan gagarumin mazanga-zanga adawa da mulkin sa na shekaru 30. An shirya sabuwar majalisa za ta zama ta hadaka tsakanin shugabannin soja da masu zanga-zanga waɗanda suka bagaci a kafa gwamnatin farar hula.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla da farko zamu fara da Najeriya. A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya faɗi cewa daga yanzu dukkan bukatun gwamnatin sa a miƙa su ga shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin sa don gudanar da ayyuka a tsanake kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai wasu na ganin kamar wannan matakin bai yi ba. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da ministocinsa a yau kuma ya miƙa musu ma'aikatu, yanzu magana da 'yan Najeriya suke ta yi shine hurutun da shugaban yayi na cewar dukkan bukatu na gwamnatinsa a miƙa wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnati wato Malam Abba Kyari, domin kamar da shugaban ƙasa yake cewa wannan zai kawo gaggauta ayyuka da kuma tattara su baki ɗaya domin a samu manufofi da kuma aiwatar da buri na gwamnati a kan kari ba tare da jinkiri ba. Ga shugaba Muhammadu Buhari da bayaninsa.
As I said yesterday, in terms of coordination communication, kindly ensure that all submissions.
Kamar yadda na ce jiya akan tsara aiki da daidaita shi akan sadarwa, ina bukatar ku tabbatar da cewar dukkan kafidu da ke neman bayyana min wata bukata ko kuma neman ganawa da ni a aiko ta hannun shugaban ma'aikatan fadar gwamnati. Sa'annan kuma dukkan takardu ko ɗansu kafidu da ke neman a gabatar da su a majalisar zartawa ta taron Najeriya, to a miƙa su ta hannun sakataren gwamnatin taron Najeriya domin tabbatar da an gaggauta gudanar da ayyukan ƙasa. To ganin cewa shugaba Buhari ya yi wannan bayani da 'yan ƙasa da dama suke ta cece ku cecewar dama ba shi ne kaɗai ke gudanar mulkin ƙasa ba, ya miƙa ta hannu waɗansu na hannun damansa. Na tuntuɓi Malam Hadi Sirika, sabon minista a ma'aikatar sufurin sama ta ƙasar, domin in ji mai da martanin da zai yi kamar haka. Amma wani magana da ta yi ta damu mutane shi ne jawabin da shugaba Buhari ya yi jiya wurin baku horo da kuma yau na cewar duk bayanai za a tattara su da ya shafe shi a kai ta hannun babban jami'in sa da chief of staff, wanda ake ta ganin cewa yana cikin matsalolin da za a kafuranta a wa'in da farko. Wannan ba ganin wani kamar wani cikas zai za a iya rike gwamnati ba za ta
ci gaba. Ba cikas bane, zai kara saurin yin al'amura, domin kenan an san inda matsalar take. Ba da kana tsammanin ko tana wurin sakataren gwamnati ba ko tana wurin shi chief of staff babban jami'in fadar shugaban ƙasa. Wannan an san kai tsaye ga inda take da tattabi. Saboda haka kenan shi shugaban ƙasa ya san inda zai kama. Wannan ina ganin zai kara sa aiki ya gudu kuma a samu fahimta, kuma ya zama akwai taska guda ɗaya wadda ake zuba dukkan waɗannan takardu da kayan aiki na gwamnati.
Minista Hadi Sirika kenan a tattauna da na yi da shi a Abuja bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon ministan sufurin sama a tarayyar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da rana a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Tijjani Isa, tsohon shugaban ƙungiyar ƙwadago na ma'aikatan sufuri kuma mai sharhi a kan al'amura a Najeriya, domin in ji irin mai da martanin da zai yi dangane da wannan ƙalubalen da shugaba Muhammadu Buhari yake fuskanta tsakanin shi da waɗansu 'yan Najeriya akan miƙa waɗansu ɓangare na ƙarfin mulkinsa ga babban jami'i na fadar gwamnati.
Ni tunda aka fara gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba a taɓa yin abin da ya bani tsoro gagari mu yi irin wannan ba. Na tsorata na firgita ƙwarai da gaske, domin wannan bayanin da ya fito daga bakin shugaban ƙasa kai tsaye ya nuna cewar maganar ba ma ta kabal ba ce. Magana ce ta an kunkune shi, an cikukkuye shi, an mai da shi kawai cakulatin ɓangaro. A ni inda ni ne ma da sai in ce shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ci ruwan sanyi ya mika wa Abubakari shugabancin Najeriya ya koma gefe, domin ya tabbata cewa wannan bayanin bayani ne na gaba, ba zai iya tafiyar da Najeriya ba. Da haka yake neman abin da Bature yake cewa alibi ya samu ya jingina da wani. Amma dai wannan magana gaskiyar magana, ni ban taba jin abin da ya bani tsoro ba, na firgita kwarai da gaske da wannan magana, wallahi kuwa.
Tijjani Isa kenan a tattauna da ne da shi, banda Shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada wa ministocinsa cewa dukkan bukatun da ke neman izininsa ko kuma amincewarsa ko kuma sabakinsa to a miƙa su ta hannun babban jami'i na fadar gwamnati, wato Malam Abubakari. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Allah a gaida Umar Faruk Musa. Biyo bayan rantsar da Majalisar Ministocin Najeriya a yau Laraba a birnin Tarayya Abuja, 'yan Najeriya sun fara mai da martani, wasu na yabawa, wasu kuma na kushewa. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
Major General Retired Bashir Salihi Magashi, Minister of Defense.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke bayyana sunayen ministoci da kuma ma'aikatan da za su yi aiki a ƙarƙashin sa. A yau din ne dai Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rantsar da sabbin ministoci tare kuma da mika musu ma'aikatan da za su jagoranta. A jerin sunayen ministocin dai akwai sauye-sauye da aka gudanar a ma'aikatu daban-daban, inda aka dawo da ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin mai gari Dingyadi, sai kuma sabon ma'aikatan kula da jin kai da kuma ba da agajin gaggawa da ke karkashin jagorancin Hajiya Sadiya Umar Faruk. Au kuma an raba Babatunde Raji Fashola da ma'aikatar wutar lantarki, inda aka mika ma'aikatar ga Salim Mamman daga jihar Taraba. A inda kuma bangaren tsaro aka mika shi ga Manjo General Bashir Magashi Murabus. To ko menene ra'ayin jama'a game da waɗannan ministoci da kuma mukaman da aka basu? Ga dai abinda wasu masana da kuma mazauna birnin Lagos suka shaida mani.
Sunana Babangida Sadamani, Katsina, mazaunin Lagos a Sabeba. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. General Magashi dai ya riga ya san wannan aiki na tsaro, kuma dan gida ne, dan arewacin Najeriya, kuma gogagge ne. Insha Allah kulliya za ta biya kudin sabulu. Shi ko Fashola da aka raba shi da Nefa, dama ayyukan sa mashiya. Hakan din Buhari da yayi tunani mai kyau, mu ma mun tsammana hakan za ta faru.
To koya masana tattalin arziki ke gallan nadin da aka sake yi wa ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Ahmed da kuma sauran ma'aikatu? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki da saka jari.
Abin duba nan shine shi shugaban yayi wasu tsokaci masu muhimmanci game da wannan karni na mulki shi, wanda yake karni ne na karshe da ba zai sake neman takara ba. Ya nuna damuwa akan yawa dake karuwa Najeriya, wata ma'ana yawan Najeriya yana ta karuwa. Misali, yanzu ana maganar miliyan 200, wanda ake ganin kaman daga nan zuwa 2050 wannan zai kusan linka. Sannan kuma bayan wannan yawa din, ya nuna cewa damuwa akan mutane da ba su da aikin yi, wanda yake rashin aikin ya sa talauci ya addabi kasan. Kuma mafi akasarin wayanda ba su da aikin yin nan matasa ne, wanda kaga yana da hatsari domin zai iya kawo tarnaki akan harkokin tsaro. To anan a madadin baya da yana da ministocin, kuma ya ba su dama kowa ya je tunanin yadda zai kawo ci gaba a kan harkokin kasan. A wannan karo ya yi masu wani bita, a wannan bitan ya jaddada cewa a wannan karo kowane minista za a rika lura ana bibiyan yadda yake tafiyar da aiki da kuma ayyukan abubuwan da ake nasarorin da ake so a samu, kuma kan wani lokaci da aka kayyade.
To sai dai a yanda wasu ke yabawa da mukaman da aka bayar da kuma sabbin ministocin, wasu kuwa Allah wadare suke da wannan nadi, kamar da Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty ya shaida mani.
Mu a yanda muke kallon wannan ministoci wanda yake shugaba Muhammadu Buhari ya nada shi ne shugaban Najeriya, mu muna kallon cewa kaman bata sanja zani ba, kaman dan kwali ne kawai ta sanja. Domin me? Saboda akasarin waɗanda aka dawo da su, musamman namu na nan arewa, ya kamata ne a kalle menene halakar su da al'umma, kuma wani taimako suka yi ma ita kanta yankin arewa. Waɗannan abubuwa su ne ya kamata a duba kafin a tabbatar da cewa an nada sa matsayin ministoci.
Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci sabbin ministocin su garzaya zuwa ofisoshin su domin fara aiki, musamman ma dai akan kasafin kuɗi gadan-gadan. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril daga Lagos. To masu sauraro, yau dai abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akai shine shin ya kuke ganin yadda shugaba Buhari ya rarrabawa ministocinsa ma'aikatan da za su yi aiki, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Madalla mun samu kira na farko daga Kwantagora a jihar Neja kenan.
Kina magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora jihar Neja.
To injiniya muna jin ka.
To Maryam Dauda mu dai ministocin gida an karan tsayawa muna son magani a ƙasa saboda waccan da yadda an kai shekara 4 har ta wuce ba mu ga canji karkashin minista ba mu ga wani alheri da sun haka karkashin minista ba.
Gaba daya.
Don haka yanzu muna fatan alheri. Muna fatan alheri muna son mu ga canji yanzu an gadan nan kai.
To mun gode injiniya mai gero makeri, yanzu kuma zamu je ibada.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga ibada?
Suna na Malu dan TDP nan Karshe Yanu Akin Yale.
To muna jin ka.
To ni wannan ladin ministoci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi, ni ban dauke shi wani abu ba, ni dan Kwantagora ne. Gidana nan sabon gari gangaren gida ka ne mai babuli. Wancan tariya da Buhari ya yi bai umar mu na komai ba, in ka taso da banji ka ce kana son Kwantagora sai ka yi awa 6, in ka taso da Kwantagora ka ce kana son Makera sai ka yi awa 6, in ka taso da Rijau ka ce kana son Kwantagora sai ka yi awa 6. Babu hanyoyi, babu wani aiki na gwamnati wanda an ka yi sunan kawai Buhari sai a sa garba shehuri don da yi wasu magagganu waɗanda suke wai na magagganu mu yan PDP kallon muka yi waɗanda magagganu shi ne. Don haka wannan gwamnati mu dai ta yi ta wuce, PDP da zai ta jara mu na ƙasa. Assalamu alaikum.
To madalla yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
Alhamdulillah, yau dai shugaban kasa ya rantsar da ministoci kuma muna musu fatan alkhairi. Kamar mu jihar Bauchi mun samu ministoci guda 2, to lallai muna so mu ga hubbasan su ba ma a jihar Bauchi ba, a kasa gabaki daya. Kuma muna so kamar shi ministan ilimi tunda ya fito daga jihar Bauchi, kudaden makarantun gaba da secondary school abin da ya shafi NCE diploma certificate da master da degree a rage kudin waɗannan shiga makarantu saboda ƴaƴan talakawa su ma su samu shiga karatu. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba Garba Imam, yanzu kuma zamu je jihar Delta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Delta?
Suna magana da Imamu Asada Aman daga nan Delta State.
To muna jin ka Malam Imamu.
To Malam Maryam, tsakani da Allah dai mu muna da yawa wannan ministoci fatan alheri. Kuma shi kai ne shugaban kasa da yayi muna kyautata ga sun yanda yake da manufa mai kyau game da talaka. Allah ya sa su ma ministocin nan suna da wasu manufa haka. Amma tsakani da Allah mu dai bangaren arewa maso yamma mun so a ba mu babban minista wanda zai magana na gaba ya faɗi.
Eh, muna jin ka Mallam Imamu, kace kun so a ba ku babban minista? Mallam Imamu daga Delta, ko kana nan? Kan layi? To ina ga layin Mallam Imamu daga Delta ya goce, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa mai Amurka mai magana Samuel S. Power, kasan ma da karamar hukumar Gombe a jihar Bauchi.
To muna jin ka Mallam Samuel S. Power.
To alhamdulillah yau dai shugaban kasa ya rubar da ministoci, amma dai ba girin ba dai taimako.
To me hakan ke nufi?
Shugaba Buhari lokacin da haudi ya yi kirarin cewa zai inganta harkokin jin daɗin talaka a wajen karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. Dan majalisunmu da rarraba senator tun a watan 12 watan 7 har na da wata 7 aka ba mu tiraktoci, ba a kawo mana ba, hanyar da yanzu ba tsoshi aka kawo mana bohula wanda ba tone mana ba ayyukan shugaba Buhari yadda ya ce zai bada. Za a yi har yanzu ba a yi ba, hanyar da ake aikin da shugaba Muhammadu Buhari fa ɗin gwamnati ta yi kyau shi ne, in ta ɓaci ba shi ne. Don haka mu dai muna masa fatan alheri.
To mun gode Mallam Sama'ila S. Power daga Bauchi, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Madam Dauda, barka da lasariya.
Barka, ka daidawa, muke magana daga Kaduna.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku da garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
To Hajiya Madam Dauda, yadda na kai kai da yi ma abin da baka jin daɗi sai dai kai maka addu'a. Muna da yamma wannan gwamnati addu'a. Kuma gaskiya ka saka musamman bangaren matan na abin da muka zata za a ba mata kaman kashi 35 gaskiya minista 7 sun musu kaɗan. Gaskiya muna tunanin za a batun da an ce za a dama da su, matasa ma an ce za a yi da su, to amma kuma sai aka ga sabanin haka. To amma dai muna mun fata alheri, kuma shawarar da muke bayarwa ga shugaban kasa, duk ministan da ya kai shekara ɗaya ya kamata ya fito ya dawo Najeriya. Wannan ci gaba ya kawo, wannan nawa aka samu, nawa ya kashe, nawa aka samu na aka ci. Idan aka ga zai iya, to in ba zai iya ba, kai iya bari su daɗe kamar da na baya suka daɗe. Ya canza mana wasu fa, domin wannan shi ne lokaci na ƙarshe da gurin shi da gurin ministocin, da fatan za a samu nasara.
To mun gode Mallam Murtala daga Kaduna, yanzu kuma za mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
Ina magana da Ibrahim Yanki Sula a garin Maijode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina tare da ku.
Eh, muna jin ka.
Yawa, to masha Allah, lalle mai magana na farko da na biyu sun riga sun gama magana.
To
domin saboda shekara hudu da aka yi tsakani da Allah, ministocin nan dai ba su yi ma Najeriya da 'yan Najeriya adalci ba. Domin ya kamata a ce duk wanda aka naɗa minista a matsayin da aka naɗa shi ya kasance ya jajirce ya aiki fiye da yadda ake zato. Amma mafi yawancin ministocin nan za ka ga iya kawai albashinsu da alawar sun kawai suke amfana, ba 'yan Najeriya ke amfana da ainihin mukamman da aka ba su ba. Abin da zan faɗa kenan.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:53, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da kungiyar wasan kasar Ghana, kasar shekaru 20, Black Satellite za mu so mashirin na yau. Matasa kasar shekaru 20 na wato All African Games da ke gudana a kasar Morocco za ta kara da kasar Senegal. Black Satellite dai ta yi nasara a wasanta na farko a ranar Asabar a kan kasar Burundi da ci 2-1 a Aid Municipal, yayin da Senegal ta yi barambaran da Mali a wasan na farko. Ko Ciyaw Preko da 'yan wasansa za su yi kokarin yin nasara a yau a karawar tasu da Senegal domin su samu shiga zagaye na gaba na wasan. Mai tsaron gidan Kano Pilas Ibrahim Idrisu ya yi magana gabanin karawansu zagaye na biyu da kuma sai a san tikotoko na kasar Ghana a gasar CAF Champions League da za a yi a Baba Yara Sports Stadium a ranar 25 ga watan Agusta. Game da abinda mai tsaron gidan na Palace ya ce ne klabin din sa ba su karkashin wani match saboda su ne ke gaba da yawan goluka. A halin yanzu mun yi sasani a Kaduna kuma muna shirye-shirye domin wannan wasa da Kotoko. Na yi mamakin da na gan ɗan wasan Kotoko da yadda har suka samu suka zuga ƙwallo a ragamu. Ba mu so sakamakon wasan ba, saboda ba mu zaci za su iya jefa koda ƙwallo a ragamu ba. To amma wannan shi ne ƙwallon ƙafa. Yanzu mu ba mu da wani matsi. Waɗanda ke ƙarƙashin matsi ne kuma sai a san Kotoko, in ji mai tsaron gida Ibrahim Idris. Wani kociyan ƙasar Ghana Celeste ya samu zama babban kociyan ƙasar Saliyu. Celeste ɗan shekaru 62 an gabatar da shi ne a wurin wani taron manemar labarai wadda aka yi a sakatariyatin ƙungiyar ƙwallon ƙafar Saliyan ɗin a Kintam. Wannan shi ne zai kasance wato zamansa kociya na Young Stars na karo na biyu. Bayan a shekara ta 2014 ya ɗan samu riƙe ƙungiyar na wani ɗan lokaci, kuma ana sa ran zai ci gaba da aiki a ranar Alhamis. Today ya samu wannan aiki ne bayan ya haure duk sauran waɗanda suka yi takara da shi, kamar su Goran Stevanovic, Peter Butler, Tarsen Jabri da kuma John Kester. Chairman kungiyar club-clubson ɗin league ɗin ƙasar Ghana Kojo Fiyeno da zan zantarwa sana fuskantar barazanar dakatar da su a wani taron gaugawa na ranar Alhamis, wadda kuma ake jin zai zama wani taron taho mugama. Wakilai na club-clubson ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana na shirin yin waje da wasu ɗan zantarwan dangane da zargin rashin iya aiki da rashin da'a. Shugabancin kungiyar da ke kula da club-clubson na fuskantar tarin zargi cewar suna aiki ne domin dakushi burin clubs-clubson ɗin na ƙasar ta Afirka ta Yamma. Da haka muka yi so ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanu Lamuk ta raba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuma da layin za kuma ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To, a takaice, shugaban kasar Liberia George Weah ya fitar da wani shirin rage tsawon wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnati. Ƙarƙashin shirin, shugaban ƙasa da 'yan majalisun wakilai za su yi wa'adin shekaru 5-5 maimakon shekaru 6 da ake yi, yayin da 'yan majalisun dattawa za su yi wa'adin shekaru 7 maimakon shekaru 9. Masana na gargaɗin cewa mayar da hankali akan wasu da ake zargin suna da alaƙa da mayaƙa masu tsoron ra'ayi na kawo tsaiko a yankunan da ake na tunkarar 'yan ta'adda a Mozambique da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yankunan sun yi ikirarin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar ISIS domin su ƙara kansu suna, amma ƙungiyoyin suna gudanar da ayyukansu da kansu, a cewar masana da suka yi nazarin lamarin a yankunan. A rantsar da babban jami'in sojin ƙasar Sudan a matsayin shugaban majalisar mulki ta farar hula ta soji da farar hula wanda zai gudanar da harkokin ƙasar har sai an gudanar da zaɓe. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Suna ya bayar da rahoton cewa General Abdel Fattah Abraham ya yi rantsuwar kama aiki a yau Laraba.
To, madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.